Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jahuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani ta Sarauniya da Fara'a da Numad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a sake jin rahoton nan na musamman kan yadda kasar Kamaru ta shiga raba dubban wato dabbobin kiwo don hana shiga Boko Haram. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafi da shirin kallabi, Daula Salim kuma ta gabatar mana da sharhin jaridan Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. A jiya Alhamis ne Burtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Burtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hormuz. A wata takardar bayani gwamnatin Burtaniya da ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Burtaniya. Sojojin Iran na musamman sun musanta zargin da Burtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Pars na Iran da ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba, musamman ma jiragen ruwan Burtaniya. Duk a jiya Alhamis din ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otavus ta yi allawade da abinda sojojin ruwan kasar Iran suka yi wa jiragen ruwan Burtaniya. Tana mai cewa wannan keta haƙƙin ƴancin ƙasa da ƙasa ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ba da umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi da samar da bayanai kan ƴan ƙasa, amma ba zai kawo maganar tantance ƴan ƙasar ba da ake taƙaddama a kai. Saboda wannan umarnin shugaban ƙasa za mu tabbatar an tantance ƴan ƙasa nawa ne da waɗanda ba ƴan ƙasa ba, sannan kuma mu san yawan baƙin haure da suke cikin Amurka, a cewar shugaba Trump yayin da yake tattaunawa da Attorney General William Barr da sakataren ma'aikatar kuɗi Wilbur Ross a fadar White House. Muna nan kan bakarmu za mu tabbatar da an kidaya Amurka, a cewar Trump ya kara da cewa ma'aikatan gwamnati za su samar wa ma'aikatan kuɗi duk wani bayanai da suke bukata da zai kai ga tantance yawan ƴan ƙasa da waɗanda ba ƴan ƙasa ba. Rahotanni na nuna cewa jami'an Amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure inda ake kyautata zaton a ranar Lahadi mai zuwa. Za a nemi akalla mutane 2000 da ba su da takardun zaman kasar, waɗanda kuma aka riga aka ba da umarnin a maida su ƙasashensu, yayin da wasu daga cikin su ba su je kotu ba domin a tantance ko za a maida su ko kuma a bar su bisa ga dokar bakin hauren kasar. Duk da cewa hukumar shige da ficen Amurka da ake kira da ICE a takaici bata tabbatar da matakin ba. Shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya alƙawarin tasa ƙiyar miliyoyin bakin haure zuwa ƙasashensu. To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya bada sanarwa aikawa jami'an kwamitin kamfen ɗin Trump da jami'an gwamnatinsa da na da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu sammaci a kan zargin da ake yi wa ƙasar Rasha na katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da shekarar 2016 da kuma raba iyalai a kan iyaka Amurka da Mexico. ƴan jam'iyyar Democrat da suke kan gaba wajen wannan binciken sun ki amincewa da kudirin ɗan Republican akan kin barin shugaban committee Gerald Nadler ya aikawa makarraban Trump da ake damawa da su a gwamnatin sa sammaci. Ba za mu huta ba har sai mun samu cikakken bayani a cewar Nadler. Waɗanda za a tuhuma sun hada da surukin shugaba Trump wanda shine babban mai bada shawara a fadar White House Jared Kushner da tsohon mai bada shawara kan tsaron ƙasa Michael Flynn da tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House John Kelly da tsohon Attorney General Jeff Sessions da mataimakinsa Rod Rosenstein. Mafi yawan al'ummar kasar Haiti burin su shine su samu wutar lantarki a kowace rana, amma wannan burin ya samu cikas ta ranar Laraba da jakadan Majalisar Dinkin Duniya a cigaban kasa Jean-Michel Drasco ya ce wannan abu ne da zai dauki wa'adin mulkin shugabanni da yawa kafin a cimma. Ina fatan za ku fahimci hakan.
Dole salamu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, kasar Kamaru ta shiga rarraba dabban awaki da tumaki ma mutanen da ke ƙauyukan kan iyakar arewacin kasar da ke tsakaninta da Najeriya. Da zumar kawo ƙarshen shiga kungiyar Boko Haram da matasan ƙauyukan marasa ayyukan yake yi. Ana kyautata zaton kiwon dabbobin zai samarwa dubban iyalai da ka iya sauraron Boko Haram abin zaman gari ta yadda ba za su riƙa kwaɗayin shiga tsatsauran kungiyar ba da kan rinjaye su da alƙawarin samar da ayyukan yi. Moki Edwin Kenzeka na muryar Amurka ya shirya wannan rahoton daga birnin Marwa na kasar Kamaru wanda Sarfilo Hashin Gumal zai karanta.
Gwamnatin kasar Kamaru wannan satin ta fara bulluwa da wani irin makamin yakar Boko Haram wanda ba a saba gani ba. Hukumomi na rarraba dubban tumaki da awaki ma matasan da ke ƙauyukan kan iyakar kasar da Najeriya. Manufar wannan shiri ita ce wanzar da dabbobin kiwo a matsayin abin samar da kuɗin shiga. Saboda ataka birki wa mayaka masu tsoron ra'ayin addini waɗanda kan yi amfani da dabaru wajen samu mabiya. A ƙauyen Salak an baiwa malama Nafisatu Umar ɗan shekaru 17 tumaki hudu. Nafisatu ta ce ta zaƙu ta ga tumakinta sun hayayyafa saboda ta sayar ta biya kuɗin makaranta. Ita ce ke ɗaukan nauyin kanta a cewarta bayan mutuwar mahaifinta da mahaifiyarta. Mayakan Boko Haram sun hallaka iyayen Nafisatu da wasu mutane 21 lokacin da suka kai hari ƙauyensa a shekarar 2017 wanda dan haka ta gudu. Bayan mako guda kawai sai ƴar uwan Nafisatu ta tarwatsa kanta a wani harin ƙunar bakin wake da ta kai wani masallaci dake ƙauyen Kulofata. Kungiyar Boko Haram ce ta yaudare ta cewa za ta samar mata aikin yi a matsayin mai goge-goge a gidaje, amma daga bisani ta tilasta mata kai harin ƙunar bakin waki. Gwamnatin kamar dai ta yi alƙawarin rabar da awaki da tumaki 60,000 zuwa ƙarshen shekara. Ministan albarkatun dabbobi na ƙasar Dr. Tiger ya ce za a rarraba dabbobin kiwon ne ma waɗanda yaƙi da Boko Haram ya ritsa da su. Ya ce manufar shirin shine a agaza ma iyalan waɗanda suka fuskanci haɗari ta wajen samar da dabbobin da ke iya hayayyafa kuma za su iya samar musu da kuɗi. Dabbobin za su samar musu da abin rufin asiri a cewar Taiga. Ta yadda za su iya kula da iyalansu su kuma bayar da gudunmawarsu ta wajen kauce mai yaudarar da ka iya illa ga zaman lafiya ko haddasa rudani. Hukumar Raya Tafkin Chadi mai mambobin ƙasashe 8 a yankin ciki har da Kamaru ta ce wasu wuraren da Boko Haram ta kai wa harhari suna da rashin ayyukan yi da kashi 90 cikin 100. Mijin Yawa Bakari gwamnan yankin arewa mai nisa a ƙasar Kamaru ya lura cewa babu wani mummunan hari da Boko Haram ta kai bara. To amma ya ce mayakan na Boko Haram na ci gaba da neman mabiya don haka sojoji sun daura damara.
Nous appelons les populations à plus de vigilance.
Ya ce ya kamata mutane su kula sosai saboda ƴan Boko Haram na yaudaran matasa marasa ayyukan yi ta wajen yi musu alƙawarin inganta rayuwarsu. Ya kamata a farfado da ayyuka ga ƴan banga a ƙauyuka su riƙa haɗa kai da sojoji da jami'ai da sarakunan gargajiya da shugabannin addini a cewar Bakari. Yace suna iya musayar bayanai game da duk wani take-taken da ake ganin ka iya shafar zaman lafiyar da ya fara dawowa a ƙauyukan da garuruwa. Ga wasu daga irin waɗannan ƙauyukan, zaman lafiya na da amo kamar haka.
To, madalla, amma kafin mu bar kamar din sai an ji wannan. lallai jabba ma din buddum yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi idan ma sauraro basu manta ba a makon da ya gabata Dr. Aishatu Yushewa Armayau ta kawo mana ziyara nan murya Amurka a hirar da nayi da ita akan wani taron likitoci da ta halarta ta bayyana mana makasudin wannan taron inda tace an yi shi ne domin ganin yadda za a taimaka wa ƴan gudun hijira ta fannin lafiyar su musamman lafiyar kwakwalwar su a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambaya ta gaba da nayi mata da kika gabata musu da wannan kokin daga nan ta yaya su suka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar
to abinda suka yi ni da ma abinda ya kawo ni ne musu wannan magana tunda su suna nan wurin kuma wasun su sun dade a nan wurin da yawan su sun dade a nan wurin sun san kungiyoyin da za su hada mu da su da za su taimaka na wannan fannin ba na fannin zazzabi ba ko dan kowa wannan fannin yake zuwa ta fannin irin wannan ciwon sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu waɗannan mutanen watakon mu abinda mu muke so shine kafin ma abin nan ya faru a dinga wayan ma mutane da kan cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba wai aljannu bane ba ba kuma wai wani abu bane ba da Allah ya sako da shi daban to saboda haka mu abinda mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su amma matsalan mu daya masu kulawa ba su da yawa di yawancin mutanen da ke zuwa suna kawo agajin ba likitocin irin wannan fannin bane ba su san abun ba sosai saboda haka a yanzu abinda muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abinda ake nufi da ciwon tabin hankali a irin wannan lokaci me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa saboda idan aka yi da gaggawan zai fi akan a bari sai abin ya ciya wani hali babu yanda za a yi sai an je asibiti to yanzu yanda muka bari shine za su turo mana sun ma bani contact kuna kungiyoyi kamar guda 4 ko 5 ta hanyar da tattabo su da za su zo su taimaka mana a Najeriya kuma har na samu mutum 2 ko 3 wanda yanzu mun riga mun yi magana cewa a watan 10 za su zo Najeriya za su zo su ga menene abun kuma ta yaya za a billo da taimaka ma wannan
matsalar
yanda za a magance da wannan matsalar
to yanzu ba za a iya tura mutanen ba kamar su je asibitocin Najeriya inda ke da waɗannan fannonin dan na san ba za a rasa likitoci ba
akwai likitoci akwai kuma asibitoci to amma asibitocin yawanci a cikin gari suke ba a inda mutanen suke asibitocin suke ba saboda haka dole ne zamu koya ma mutane na ƙasa da mu wanda su ba likitoci bane ba amma za su iya yin agaji kafin a turo mutum wurin likita tunda likitocin ba su da yawa kuma yawancin su a cikin binni suke kuma waɗannan mutane duk yawanci inda aka ajiye waɗannan camp din ba a cikin gari bane ba in ma a cikin gari ne akwai kaman guda 4 ko 5 kaman a garin da nake plateau asibiti guda 1 ne wanda suke da irin waɗannan ma'aikatan guda ɗaya ne in kin je Kaduna shi ma asibiti a Kaduna guda ɗaya ne wanda suke da irin waɗannan haka in kin je Katsina guda ɗaya ne in kin je Adamawa guda ɗaya ne ba ma to Adamawa ba ma zan ce ma guda ɗaya bane ba saboda babu ma wai asibitin irin waɗannan sai dai kamar a ce asibitin gwamnati wanda kila akwai fannin da akwai mutane ko biyu a ce likita ɗaya ko biyu ne a duka Bauchi ko Gombe ko Taraba ko Adamawa da ke da irin wannan ilimin da zai taimaka ma wasu waɗannan mutane
to me yasa kike gani aka sami irin wannan karancin malaman kiwon lafiya ta wannan fannin ko likitoci a Najeriya ba a samu mutanen da ke zuwa makaranta su karanta wannan layin ne
ana samu mutanen da suke zuwa su karanta amma dama ba su da yawa masu zuwa su karanta kuma in sun je sun karanta sun gama ba su samu inda za su yi aiki
ba wurin da za su
ba wurin da za su
duk da cewa akwai karancin cibiyoyi
duk da cewa akwai karancin cibiyoyi ba saboda an kwana biyu ba dauki ba aikata ba a Najeriya kuma irin waɗannan dama ba su da yawa in suka gama ba su samu aiki ba sai su bar kasan su tafi inda za su samu aiki shi yasa da yawan su wato likitocin kwakwalwa wanda ƴan Najeriya wanda suke Amerika sun fi wanda suke Najeriya yawa to kuma ki gane cewa banda Amerika akwai wasu a Canada akwai wasu a Britania akwai wasu a kasashen Larabawa saboda haka gaba daya idan muna da likitoci 300 na kwakwalwa a Najeriya to fiye da kashi 60 ba su Najeriya waɗanda kuma suka rage a Najeriya wasu sun shiga siyasa wasu ba su aikin asibiti wasu suna wasu fannonin saboda haka waɗanda suke aikin a Najeriya a yanzu gabaki daya ba su kai kashi 30 ba a duka likitocin kwakwalwa kuma tunda ba a karkara suke ba suna cikin gari su kuma yawancin waɗannan mutane wanda suke waɗannan wurare ba ɗan binni bane ba yawanci daga karkara suke dole ne a ce an samu yanda za a yi a karkara an kai mutane a wurin waɗanda za su iya tacewa kun shigo wannan an ga cewa wannan dole sai ya ga babban likita wannan idan aka mishi anan za samu lafiya to ba mu da su matsala muke nan babu kukan da na kawo musu kenan gashi muna da ciwo ba mu da magani
to masu sauraro anan zamu da sa'a a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aisha Tishawa Armayau da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridan New York Times inda aka rubuta labari cewa a nan Amurka ana ci gaba da shakulkula da murnar lashe kofin gasar kwallon kafa ta duniya ta da aka lashe a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafar mata ta Amurka ta doke Netherlands da ci 2 a wasan karshe da aka yi a birnin Lyon dake kasar Faransa wannan shine karo na hudu da Amurkan ke lashe wannan kofin a jere kungiyar matan Amurkan sun doke sauran kungiyoyin turai hudu da suka hada da Sweden da Spain da Faransa da kuma Ingila yanzu kuma bari mu leka jaridar LA Times inda aka rubuta labarin cewa an zargi Jeffrey Epstein wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata yan mata kanana a cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey wani lauyan gwamnatin tarayya a New York Geoffrey Berman ya zargi Epstein da biyan yan mata daruruwan dala suna tuba kayan jikinsu ko kuma nuna wani bangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke kara yawa a cikin katafaren gidansa a birnin New York yanzu kuma bari mu je ga jaridar Politica inda jakadan Burtaniya a Amurka Kim Darroch ya sanar da murabus dinsa a ranar Laraba yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba biyo bayan kwarmata bayanan diplomasiya waɗanda ke ɗauke da batanci ga shugaban Amurka Donald Trump sai kuma jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin cewa gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance bakin haure da ke neman mafaka inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi masu tambayoyi kan dalilansu na zuwa Amurka bayan masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su bayan da suka shiga cikin Amurkan kan kwashe sa'o'i 48 kafin a saurare ƙorafe-ƙorafensu sai dai muƙaddashin daraktan hukumar da ke bada shaidar zama ɗan ƙasa da shige da fice a nan Amurka ya baiwa jami'ansa umarnin da su riƙa tantance masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su cikin kwana guda sai kuma jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labarin wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar ma'aikatar shari'ar ƙasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyin ba yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa a watan Yuni ne babban kotun kolin kasar ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar amma jami'ai sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a kidayar ta shekarar 2020 Daga ƙarshe bari mu ƙara koma jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin sarkin Qatar yayi amfani da ziyarar da ya kawo a nan Washington a wannan makon inda ya bayyana irin kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da tsaro da ke tsakanin Amurka da ƙasar ta. Amma bai ce komai ba dangane da yunkurin da yake yi na shiga tsakanin takaddamar Amurka da Iran. Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani ya gana da shugaba Donald Trump a fadar White House a ranar Talata da kuma mukaddashin sakataren tsaro Mark Esper a ma'aikatar tsaro ta Pentagon, inda dukkan bangarorin biyu suka yabawa kyakkyawar dangantaka ta musamman ta tsaro da ke tsakanin su. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon. Dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Ina son yin amfani da wannan gidan radio mai albarka wajen isar da sako na da kuma kira ga gwamnatin jihar Adamawa Haziki mai tsoron Allah mai basira, da in yi kira a gare shi cewa don Allah ya taimaka wa mutanen yankin Gada da Lala, saboda tsinkewar wata gada da ake ce mata gadar Boima da ke tsakanin Gombe zuwa Gada zuwa Fata.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga alhajin Manure dan uwa mai Allah na garin Diga. Ina kira ga gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya da na APC da na PDP. Ku sani mutunci mutunci ne, ku riƙe mutuncin ku da Allah ya ba ku, da martabar da Allah ya ba ku, da kwarjinin da Allah ya yi muku, ku koyi da badaru na jigawa, ku saki haƙƙin al'umma. Zalunci ba alheri ba ne, ko kun tara kuɗi kamar tururuwa wallahi sai kun mutu kun basu. Wurin taruwa a raba gado ai ta wahala, ai ta wahala. Kake da nisan banza dan Allah ku tofiya makananan ma'aikata kun ga ba komai bane. Lokaci ne yanzu ku bar ma Allah, wallahi kudin da aka gaunin ku har shi mutu wallahi bai ece musu. To me ya kashe hankalin ku kai? Don Allah ku saka makananan ma'aikata mara, ba komai bane. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Allah kawo walwala da fa'ida a cikin Najeriya. Allah ka kawo doki shugabanni na gari dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga dan uwa mai Allah da cikin garin Jega.
To yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amman fa a takaice.
So Ibrahim a takaice, a jiya Alhamis ne Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hamas. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ba da umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan ƙasa, amma ba zai kawo maganar tantance 'yan ƙasar ba da ake ta takaddama a kai. Rahotanni na nuna cewa jami'an Amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure, inda ake kyautata zaton a ranar Lahadi mai zuwa za a nemi akalla mutane 2,000.
To masu sauraron na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ta Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya, da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da injinin mu na wannan lokacin Greg Bond. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da yau.